Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 12 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Ibrahim ba mu kanan labarai.
To Hadiza, babban kwararre kan cututtuka masu yado a Amurka Anthony Fauci ya ce sai an shiga shekara mai zuwa sosai kafin watakila rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. Bangarorin da ke yaki da juna a Afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karon farko a kasar Qatar. Sannan India da China sun amince su kwance damar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman tsardar da aka shiga yi a kan iyakarsu a wannan satin.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar gwamnatin Najeriya na cigaba da ullo da tsare-tsare na kawo jama'a sauki, musamman a wannan lokaci da ake ta shelar tsakanin rayuwa sanadiyar hauhawar farashin bukatun jama'a. Sannan kuma za ku ji cewa hadkatar 'yan sandan Najeriya ta aika da manyan mataimakan Secretary General na 'yan sanda da ƙarin kwamishinoni 'yan sanda 8 don samar da tsaro a zaben gwamna na jihar Edo. Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban kwararre kan cututtuka masu yado a Amurka Anthony Fauci je jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. Wannan ma a cewarsa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar. Fauci ya gaya ma kafar labarai ta MSNBC cewa kafin a ce an gama shirin raba rigakafin kuma an dace akalla akasarin jama'a sun yi rigakafin tayu sai an kai tsakiya ko ma ƙarshen shekarar 2020. Yan sa'o'i bayan nan, gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya sanar cewa Dr. Juan Dobie za ta zama sabuwar daraktan lafiyar jihar. Sai Dobie ta ce ba ta so saboda ta ji yadda aka tsangwami tsohuwar daraktar Dr. Amy Upton bayan da ta ba da umarnin takaita zirga-zirga a farkon barkewar annobar corona. Dobie, wadda ita ce daraktar harkokin lafiyar jama'a ta South Carolina, ta faɗi a wata takardar bayani da aka buga a jaridar South Carolina mai suna The State cewa yayin tattaunawa kan shirin komawa ma'aikatar lafiyar Ohio, an gaya mini cewa iyalan tsohuwar daraktar sun fuskanci tsangwama daga jama'a. Bangarorin da ke yaƙi da juna a Afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karon farko, inda taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan suka haɗu a yau ɗin nan Asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zamar kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru gwammai ana yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya halarci hidimar buɗe taron a Qatar, inda ake taron inda kuma taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa. Wannan taron shi ne na baya-bayan nan a jerin harkokin diplomasiyyar da gwamnatin Trump ta himmantu wajen yi gabanin zaben shugaban ƙasa na Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Babban nauyi ya rataya akan kowannen ku, a cewar Pompeo ga mahalarta taron. Ya ƙara da cewa kun samu damar kawo ƙarshen bambance-bambancen ku. India da China sun amince su kwance damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman tsardar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai. To amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa. Ganawar da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu ta faru ne a birnin Moscow a bayan fagen babban taron tattalin arziki, siyasa da tsaro wanda ake wa lakabi da haduwar Shanghai. Wannan ku na zuwa ne 'yan kwanaki bayan faruwar wata sabuwar arangama a Ladakh, lokacin da sojojin India suka ce sun mamaye tsaunukan da ke kudancin gabar tafkin Phong Choi mai matukar muhimmanci a matsayin hannunka mai sanda, bayan da suka hango sojojin India na dannowa.
Madalla, to kuma yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya na ci gaba da bullo da tsare-tsare na kawo jama'a sauki musamman a wannan lokaci da ake tashi na tsakanin rayuwa a sanadiyar hauhawar farashin bukatun jama'a. Wannan na cikin kasafi ne da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ta naira trillion 2.3 na tallafi da kuma nufin farfado da tattalin arzikin kasar a sanadiyar bullar cutar coronavirus. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Daga cikin kudin da aka ware domin wannan hidima, naira biliyan 75 ne aka kebe musamman domin tallafawa masu kanana da matsakaitan masana'antu, kamar yadda shugaban kula da sha'anin masana'antu Dikko Umaru Rada ya mani karin haske.
Kudin da ke cikin tallafin miliyan 75 ne, wannan wanda za a taimaka ma albashin ma'aikata na wata uku, to shike dauke da miliyan 60. Wancan na guarantee take-off scheme shike dauke da biliyan 15. Bambancin su shine shi wancan na guarantee take off mutane ne wa'anda suke yin abubuwan su, kaman masu yin face mask, kaman masu yin sanitizer, kaman masu yin food processing, irin abubuwa na ci maka na abinci, to irin shi ne za a sayi kayayyakin su sai a rarraba ma asibitoci ko makarantu ko wasu wurare da ke bukata wa'annan abubuwan. A tabbatar da cewa dai abin da suke sarrafawa an saye shi, sun amfana, sun samu kuɗin da za su rayuwar su ta yau da
Ita kuwa jagoran shirin kuma ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum ta ce wannan kokari da gwamnati ta bullo da shi za a tabbatar ba a bar masu cin moriyarsa a baya ba.
Mun kiyasta cewa mutum miliyan 1.7, amma in aka bi lissafin jihohi a kowace jiha akalla sama da mutum 33,000 a lissafinmu, amma muna tsammanin za mu iya wuce haka, za mu kai ko da akalla mutum 40,000 a kowace jiha. Amma yanda ne bayani da Lagos da Kano da Abia su za mu kara musu, saboda yawan mutanensu da yawan ma'aikata wanda suke aiki ne na kasuwanci ya fi na sauran jihohin yawa.
To sai dai daya cikin masu masana'anta mai zaman kansa a jihar Kano, Habibu Lawal Kofar Wambai, yayi nazari akan batun yana cewa
ya kamata gwamnatoci daga kasa, suna magana karamar hukuma zuwa jiha da kuma su kansu gwamnatin tarayya, musamman su yi amfani da kafofin yaɗa labarai wanda ake saurara don a wayarwa da mutane kai akan cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema. Ba a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya na kowa da kowa ne, ba abu ne na wasu mutane daban ba. Da abin da ya faru a yi wurin mun dan yi tasirin ɗin abin wanda yake saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin nan suka ga har akai wa Lagos zuwa su kaɗai, sannan zuwa ɗin su na kawo sai akai musu ainihin ibada. Ta zama mu daga nan arewa gaskiya ya zama nozzles gaba ɗaya kamar mu a arewacin arewa, ya zama da abin da aka ba Lagos mu nan arewacin arewa ba a ba mu ba.
Wannan tallafi kyauta ne ba bashi ba, kuma kashi 45 na waɗanda za su amfana mata ne masu ƙananan sana'o'i, sannan kashi 5 a cikinsu masu buƙata ta musamman ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
To Hadiza, shugaban Venezuela Nicolas Maduro jiya Juma'a ya ce an kama wani ɗan leƙen asirin Amurka yayin da yake leƙo asiri a matatar mai mai girma a ƙasar, yayin da ƙasar ke fama da tsananin ƙarancin mai. A wani jawabinsa da aka yaɗa kai tsaye a gidan talabijin ɗin gwamnati, Maduro ya ce an kama mutumin ne ranar Alhamis a jihar Falcon ta arewa maso gabashin ƙasar, inda yake leƙen asiri a matatar man Amwa da Cardon. An kama wani wanda ke fakewa da aikin sojin ruwa a wasu sansanonin hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA da ke Iraki, a cewar Maduro, wanda ya ƙara da cewa an kama shi ne ɗauke da wasu makamai na musamman, yana kuma ɗauke da maƙudan kuɗaɗe, daloli masu yawa da sauran abubuwa. Da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma fadar shugaban Amurka ta White House duk babu wadda ta ce komai nan take bayan da aka tuntuɓe su. An zartar da hukuncin kisa kan ɗan kokuwan nan na ƙasar Iran mai suna Navid Afkari yau ɗin nan Asabar, bayan an same shi da laifin daɓa ma wani mai gadi wuƙa har ya mutu yayin wata zanga-zangar rashin amincewa da manufofin gwamnati a shekara ta 2018, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a shari'ar da ta janyo suka a duniya. Kafafin yada labarai sun rawaito shugaban sashen shari'a na Lardin Fas da ke kudancin kasar, Kazin Musabi, na cewa an zartar da hukuncin kisa kan afkari da safiyar yau din nan, bayan da aka bi ka'idar shari'a kamar yadda iyaye da kuma ƴan uwan mutumin da ya kashe suka buƙaci a yi. Afkari, dan shekaru 27, ya ce an tilasta masa amsa cewa ya aikata laifin ta wajen gana masa azaba bisa ga bayanin iyayensa da kuma ƴan raji. Kuma lauyansa ya ce babu wata shaidar da ta nuna cewa ya aikata laifin. Ma'aikatar shari'ar Iran dai ta ƙaryata wannan ikirari na afkari. Daga ƙarshe, sashi mai yawa na gabar yammacin Amurka auna kan ci da wuta, auna gab da fara ci da wuta a daidai lokacin da gobar daji ɗaiɗai har 100 ke ta bazuwa ya zuwa ji jama'a, kama daga California zuwa jihar Washington da kuma gaba da nan, al'amarin da ya janyo ƙaurace ma garuruwa da dama da kuma mutuwar mutane aƙalla 24. Ana shirin yiwuwar kwasar mutane sama da 500,000 a Oregon, wato fiye da kashi 10% na adadin mutanen jihar, a daidai lokacin da wuta ta lalata dubban gidaje da dubban kadada a jihar. Amma da babban dandalin taron jihar Oregon da ke Portland a matsayin wurin tsugunar da waɗanda aka kwasa, wasu da dama da suka gudu sun zaɓi fakewa cikin motocinsu a wuraren ajiye motoci. Muna shirin fuskantar mace-mace da dama bisa ga abin da muka fahimta da kuma yawan gine-ginen da aka rasa su, a cewar Andrew Phelps, daraktan hukumar kai ɗaukin gaggawa ta jihar Oregon.
To, a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Najeriya ta aika da manyan mataimakan Sanata Janar na yan sanda da ƙarin kwamishinonin yan sanda 8 don samo da tsaro a zaben gwamna na jihar Edo. Daga Abuja, ga Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoto.
A wata sanarwa da kakakin rundunar yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya aika mana, na nuna cewar a wani kokarin samar da cikakken tsaro yayin zaben gwamna da za a yi a jihar Edo ranar 19 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya kai mu, shugaban yan sandan Najeriya ya amince da tura manyan mataimakansa guda biyu, wato DIG Adele Olusola Oyebade da AIG Karma Hassan, da kuma ƙarin wasu kwamishinorin 'yan sanda guda 8. Waɗannan tarin jami'an tsaro dai za su sa ido ne wajen tabbatar da an bi tsari da kuma dokokin zaɓe yayin gudanar da shi wannan zaɓe. A cewar Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja, wannan mataki dama can ba wani sabon abu ba ne, amma ana jin da kamar wuya in har kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu.
Yadda matakin ya yi daidai duk da yake babu tabbas akan cewa wannan mataki zai hana tashin hankali kamar yadda mutane da dama suke kaya. Kuma ba a yi wannan matakin ba sabon abu ba ne. Dama su irin waɗannan zaɓuka da ake kiran su off season, wato wanda ake yi ba lokacin zaɓen gama gari ba, an fi samun mistiloli musamman ma na tashin hankali. To shi yasa nake ga cewa shi babban yan sanda ya ga ya dace ya tura waɗannan manyan yan sanda. Kuma bacin haka na tabbata za a cika jihar Edo da ƙananan yan sanda, sakuna da lunguna. To amma abubuwan da suke hana tada hankali shi ne idan su kansu mutanen wannan wurin sun yi ma kansu kiyamu ne da sun ce ba a tada hankali ba.
Su kuwa 'yan ƙungiyoyin farar hula a Najeriya irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na nuna rashin jin daɗi ne ganin yadda jami'an tsaron suka mai da hankali wurin harkoki irin na siyasa maimakon tabbatar da tsaro a yankunan da ake fama da aika-aikan 'yan ta'adda.
A duk lokacin da al'amari na zaɓe ya taso, irin ɗumbin jami'an tsaro daban-daban da ake turawa wajajen da za a gudanar da wannan zaɓe, to har yanzu dai akwai abun damuwa. Za mu ji cewar 'yan bindiga ne, 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wajaje da dama. To ba mu taɓa ji an yi reinforce ko kuma an tura waɗansu jami'ai masu yawa don su je su ci ƙarfinsu ba, duk da muna jin ƙwarrafe-ƙwarrafe daga waɗansu ƙananan jami'ai na cewar suna da ƙarancin yawa, suna da ƙarancin makami na fuskantar mutane. Nan a jiha ɗaya a ce an tura kwamishinan 'yan sanda 5, an tura DIG, an tura AIG. To wannan muradinsu ne za a ji a ƙare nasu na su shugabanni. Idan tsaro ne har-hari ake kawo ɓangaren ƙasar dama, to da an ce bari a tura tun bin irin waɗannan jami'an tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar koli mai kula da wadata kasa da abinci domin tsara jadawali da tabbatar cewa ambaliyar ruwan bana da masu yi wa tsarin wadata abinci mai rangwame kafar angulu ba su yi wa wadatuwar abinci a Nigeria zakko kasa ba. A Abuja, wakilin Umar Faruk Musa ya yi fira da ministan ayyukan noma da raya karkara Alhaji Muhammad Sabo na Nono domin jin karin bayani, inda ministan ya ce
kuma wannan ba magana ce kawai ta gwamnati ba, a'a ya shafi magana ta abubuwa da yawa. Yanzu alal misali da ba suminti yake kawo shi da kasar nan ba, to yanzu muke ga suminti waje. Yanzu Niger ba su da suminti da Togo da Benin har rubutowa suka yi wajen shugaban kasa don Allah ya taimaka musu, shine ba Dangote da Buwa suka yi musu suminti. Yanzu Dangote ma yana establishing the cement factory. Yanzu kaga ana magana cewa ana neman foreign exchange da za a kawo suminti, to irin wannan ya kamata mutane su dauki kuma za a zo a duba abubuwa kullun abin da ya shafi a harkar abinci, abin da ya shafi shi kansa noman gaba ɗayansa, abin da ya shafi sinadari na noma taki, abin da ya shafi tallafi da za a bayar na kuɗi, ita take batarwa ba ita take bar da shi a kasuwa ba. In sun je sai sake ribagin nasa sai kai shi US, ya je yanzu ana sayar da shi between $5,000 to $7,000 per ton, dan me yanzu ba mu hanya da za mu kai shi US in direct ba. So waɗannan ga sunan opportunities da fada yawa, amma a zauna da lalaci kullum kuma kamata yi a haɗa kai da gwamnati mutane a rage siyasa a sha'ani da ya shafi tattalin arziki musamman noma. Ko ba komai ku yadda akan abu guda noman nan shine zai fidda mu, kowace ma party ce za ta zo ta kafa gwamnati wannan noman dai shine, to wannan a inganta shi a rage siyasa a cikin sannan kuma za a zo a duba abubuwa kullun na abin da ya shafi a harkar abinci, abin da ya shafi shi kansa noman gaba ɗayansa, abin da ya shafi sinadari na noma taki, abin da ya shafi tallafi da za a bayar na kuɗi na noma, abin da ya shafi sha'ani na tsaro na noma. Duk waɗannan abubuwa sun tara a wannan committee. Sai a za mu yi mu duba duk inda yake akwai kuskure abu a gyara, abin da ya kamata a ƙara masa inganci a ƙara masa inganci, abin da aka ga ya daidaitu a wuce a nemi wani. Wannan shine amfanin wannan committee. Kuma rahoto wannan shine abin da ita National Food Security Council za ta rinka bayarwa lokaci-lokaci.
Wannan majalisa ta samar da abinci ko wadata da ƙasa da abinci shi zai gudanar da wannan aikin. Shi wannan aikin ya haɗa da bayan tsara sha'anin noma da manoma za su bi da kuma tallafi akan matsalolin da suka fuskanta ko hasarori da za su iya yi ko kamar tsuntsaye na dango da ke shigowa su nema gonaki lahani ko kwari da dai sauransu kenan.
Duk abubuwan da suka shafi sha'ani wanda ya shafi sha'anin abinci da inganta noma a ƙasar nan, wannan kwamiti yana da haƙƙi a kai. Da kai maganar Kwela Bati ɗin nan, yanzu jihohi 11 duk mun je mun yi aerial spray kuma muna nan muna yin ground spray.
Feshi kenan.
Feshi state ɗaya ce Borno, sun kuma wannan prosecutor reason ne har yanzu, amma su ma muna looking yadda za mu yi abin nan. Kuma tun da muka samu alert waɗannan matsaloli za su taso kuma sun shafi su Kenya da Central Africa ɗin nan, wanda ake kira FAO, Food and Agricultural Organization, suka yi alert namu. Shugaba Buhari ya ba mu dama, ya ba mu kuɗi, ya ce mu tanada.
Ministan sha'anin noma da raya karkara kenan Alhaji Muhammad Sabo na Nono kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, mu Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A Dawo Lafiya.
Matafiya, A Dawo Lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Dawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Mako ɗaya kenan da ƙasar Najeriya ta buɗe wasu filayen tashi da saukan jiragen samanta ga jiragen ƙasashen waje bayan rufe su watannin shida da suka shuɗe sakamakon coronavirus. Hukumomin Najeriya sun haramta ma wasu jiragen ƙasashen waje sauka a cikin ƙasar a wani mataki da ake kallo na ramuwar gayya. Wani abin da matafiya musamman 'yan Najeriya suka koka a kai shine kudin da ake karɓa na gwajin coronavirus a filin saukan jiragen saman da ya kai naira 45,000 idan matafiya daga ƙasashen waje suka sauko a filayen saukan jirage na Lagos da Abuja. Hakan ne kuma ya sa na tuntuɓi Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan wannan batu.
Sai mu ɗauki sauran ƙasashe maƙwabtanmu mu ga su ne suke yi. Kamar Ghana suna karɓa kuɗi su ma, amma kuɗin da suke karɓa bai kai yadda Najeriya take karɓa ba. Haka jamhuriyar Nijar waɗanda su ma kuɗin da suke karɓa idan mutum ya sauka bai kai haka ba. Wannan kuɗin ya tsore yawa domin mai domin abubuwa ne da za a gwada mutumin da ya shigo, kuma ya kamata a samu hanyar da kowa ya shigo ya kai kansa a gwada shi ba tare da an samu matsala ba. Wani wataƙila zai iya sauka ba wa kuɗin, kuma irin wannan zai sa wasu su kauce su shigo ba tare da an gwada su ɗin ba. Babban abin da ya kamata a yi yanzu, saboda tun da wannan cuta ta shigo daga filayen zuwa gidan sama ta shigo, to ya kamata ko duk abin da gwamnati za ta tabbatar da shi a duk wanda ya shigo an auna shi cewa baya dauke da wannan cutar kafin ya shigo Najeriya, yana da muhimmanci. Don haka tsawon kuɗi a kai zai iya sa wasu su zuke har su shigo, kuma su shigo da wannan cuta ba tare da an sani ba.
To kana ganin ragowa ya kamata a yi ma mutane ragi, ko kuma dai kwata-kwata ma gwamnati ta dauke wannan nauyin akan 'yan Najeriya musamman?
To yawancin mutanen da suke hawa jirgin sama mutane ne masu hali, saboda haka idan akwai yanda za a yi a rage ba tare da an shiga kuɗin hukuma wanda za a yi wa mutane aiki an biya kuɗin gwajin mutane da suka shigo Najeriya ba, to wannan yana da kyau a yi shi yanda zai daidai kwatankwacin abin da ya kamata mutum ya biya wajen yin sa ba tare da an tsawwala ba.
To bari mu duba kuma ta huskan ada, idan mutum ya sauko ko kuma lokacin da ake dan shigowa da mutane wanda yake su makale a wasu kasashe, sai an gwada mutum ya dauki wurin mako biyu ana tsare da shi. To idan ka duba bashin da mutum ke yi idan an tsare shi a hotel da sauransu, ta wannan huskan kuma za a ce ma ai kusan gwamnati ta yi rangwame a wannan 45,000, saboda hotel din da mutum zai zauna kwanaki 14 zai fi kuɗin nan da ake karɓa a yanzu.
Eh, ka san lokacin da ake saka mutane su shiga hotel su kwana 14 ba a samu wannan hikimar sabuwar hikima wanda za a iya gwada ka cikin 'yan mintuna a san kana da cutar nan ko baka da cutar nan ba, wanda na ga sun yi a Kotoka International Airport na Ghana, kuma gashi noma a nan Najeriya a Abuja da Lagos ana yin irin waɗannan gwaje-gwajen. To cikin shi yasa yanzu kuma a Najeriya ma an rage yawan zama da mutum zai yi inda zai killace kansa, da mako biyu ne daga baya aka rage ya dawo mako ɗaya. Sannan a makwabciyarmu jamhuriyar Benin su kuma awa 48 ne ake killace mutum kafin a bar shi ya shiga gari ya fara hidimarsa.
To ya kake ganin matakan da aka dauka a filayen saukan jirage na Lagos da Abuja da yake su kadai ne aka bude a yanzu, na gani cewa an tantance ko kuma an yi gwaji mai inganci na ganin mutane suna da cutar nan ko a'a?
Eh, matakan sun tsari kwarai da gaske, saboda tun da aka fara ba a samu wata tangarda ba a wajen tsarin tafiyar da waɗannan matakai da aka dauka, kuma sun la'akari da abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashen duniya ɗin. Kuma zanen duk wanda zai shigo sai an tabbata cewa yana da gwaji da aka yi masa a ƙasar da zai baro, wanda bai kasa da kwana uku ba. To waɗannan matakan da kuma matakan gwaje-gwaje ma da aka sassaka na urori yanzu ba sai an yi da hannu ba, ta cikin mashin mutum zai biya fita da ya je za a iya gwadawa, mashin zai gaya masa cewa cikin ka yayi zafi ko kuma cikin ka yayi daidai, sai mutum ya shiga ta cikin wannan mashin da guje.
To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Ya zamani din shi bakon namu Malam Nasir Zaraddini, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya koma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. na farko a yau haɗin biwa ne daga Sadiya da ke ƙasar Afghanistan tare da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi Jihar Plateau da Maryam Fulani daga ƙasar Saudiya inda suka ce salam VOA Hausa. Haba dai shugaba Muhammadu Buhari, wallahi ya kamata ka tausaya wa al'ummar ƙasar mu duba da irin ƙalubalen da suke fuskanta ga matsalar tsaro, ga yi wa mata fyaɗe da sauransu. Gaskiya abin ya zama ruwan dare, Allah dai ya kyauta. Mun gode VOA Hausa. Sai kuma mun samu sako na gaba daga Aliyu Usman Taka Lafiya, magajin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ya ce muryar Amurka, a yau ina so ku fadawa Sanata Muhammadu Adamu Alaru, sanatan da ke wakiltarmu a zauren majalisar dattawan tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin ayyukan majalisar, da ya dubi girman Allah ya kawo jama'ar unguwar Malala da ke cikin garin birnin Kebbi wajen magance musu gefen da ke yi wa rayuwa da mahallinsu barazanar gaske, tunda gwamnatin jihar Kebbi ta kasa fitar musu kitse a wuta game da wannan matsala ta musamman. To sai kuma sakoma na ƙarshe, wanda kuma dai haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau da Fatan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau. Su kuma suka ce gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro, domin gashi dai an soma cimma sabuwar masara, amma fa har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba. Ya Allah ka kawo mana sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa. To ma dalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka Anthony Fauci jiya Juma'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. Wannan ma a cewarsa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar. Bangarorin da ke yaƙi da juna a Afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karon farko, inda Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan suka haɗu a yau ɗin nan Asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zamar kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru gwammai ana yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya halarci hidimar buɗe taron a Qatar, inda ake taron inda kuma Taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa. India da China sun amince su kwance damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman ɗarɗar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai. To amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro jiya Juma'a ya ce an kama wani ɗan leƙen asirin Amurka yayin da yake leƙo asiri a matatar mai mai girma a ƙasar, yayin da ƙasar ke fama da tsananin ƙarancin mai. A wani jawabinsa da aka yada kai tsaye a gidan talabijin ɗin gwamnati, Maduro ya ce an kama mutumin ne ranar Alhamis a jihar Falcon ta arewa maso gabashin ƙasar, inda yake leƙen asiri a matatar man Amuwa da Cardon.
Thomas sauraro, anan za mu da sa'aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tayar gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya, ma assalam.